Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Da shirin mu ta VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM a birnin Yamai. Kuma sun gane kuma za a yi kama mu kan Alfa Radio. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masaurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar 17 ga watan Janairu na shekarar 2018. Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Sahabu Imam da sauran abokan aiki. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Ma'aikatar Shari'a ta Amurka za ta gaggauta zuwa kotun kolin Amurka domin neman ta yi watsi da hukuncin da wata kotun kasa ta yanke a jihar California dangane da bakin haure da aka kawo su kasar nan tun suna yara. Kasashen Koriya ta Kudu ta Arewa sun yanke shawara za su kafa kungiyar wasan kwallon gora ta mata ta haɗin gwiwa da za su kara a wasannin Olympic na hunturu da za a yi cikin watan gobe. A kasar Myanmar kuma yan sandan kasar sun harbe sai ka sha kalla mutane 7 a jihar Rakhine mai fama da rigingimu.
To haka dai a shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da wasu gwamnonin arewacin Najeriya ke nuna goyon bayan shugaba Buhari ya kuma tsayawa takara, yan adawa na ci gaba da nasu shirye-shiryen. Sai kuma Niger inda wasu mata suka fara suka fara gudanar da kamfe don jan hankalin duniya game da wasu mata da yara 39 da yan kungiyar Boko Haram suka sace kimanin kwanaki 200 da suka gabata. Sai kuma labarin kashe wasu yan Boko Haram da mafarauta suka yi a jihar Adamawa Najeriya. Bayan haka za ku ji shirin himma ba ta garago wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo, amma yanzu ga labarin duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ce za ta dauki mataki na ba safan ba, kamar yadda Attorney General ko Ministan Shari'a na kasar Jeff Sessions ya fada, na neman kotun kolin Amurkan ta yi watsi da hukuncin wata kotu a jihar California ta zartar na hana gwamnatin tarayya daina aiki da shirin kare waɗansu da aka kawo Amurka tun suna yara daga mai da su ƙasashensu. Gwamnatin Trump ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta shigar da bayanai gaban kotun koli domin ta sake duba hukuncin da aka yanke a California. Matakin ba safai ake haka ba domin gwamnatin ta ɗauki matakin ne gabanin a gama sauraron ɗaukaka ƙara da halin yanzu ke gudana a gaban kotun ɗaukaka ƙara da ke San Francisco. Attorney General Jeff Sessions ya ce hukuncin da alƙalin ya yanke ya kaucewa doka da kuma duk wani tunani. A ce alkali ɗaya rak zai yanke hukunci kan makomar shirin da ake kira daka, mataki da zai shafi dukkan ƙasar. Attorney General na jihar California Xavier Becerra ya maida martani kan matakin da gwamnatin tarayyar ta ɗauka, yana cewa ya haƙiƙance alƙalan manyan kotunan ƙasar za su fahimci dalilin da ya sa alƙalin kotun na ƙasa ya ba da umarnin a ci gaba da aiki da shirin har sai an kammala ƙararraki da aka shigar gaban kotuna dangane da wannan batu. Tun farko a wunin jiya Talatin sai da shugaba Donald Trump ya soki lamirin ƴan jam'iyyar Democrat, inda yake cewa suna shirin jawo tsaiko ga harkokin gwamnati daga ƙarshen wannan mako saboda kawai su kare waɗanda shirin na daka ya kare, matakin da ya ce zai hana dakarun Amurka samun kuɗaɗen tafiyar da ayyukansu. Kasashen Koriya ta Kudu da ta Arewa sun yanke shawara za su kafa kungiyar wasan kwallon gora ta mata ta haɗin gwiwa da za su kara a wasannin Olympics na hunturu, kuma za su yi maci a bikin bude wasannin ƙarƙashin tuta ɗaya, kamar yadda kasashen biyu suka bayyana a yau Laraba. Wannan shawara da kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Kudu ya gabatar da ya kira kai ci gaba tsakanin kasashen biyu wanda ba taɓa ganin irinsa ba, ya biyo bayan shawarar da Koriya ta Kudu ta yanke kowa wata gabatar a makon jiya cewa kasashen biyu suka fa kungiyar haɗin gwiwa sakamakon ta yin da Koriya ta Arewa ta yi cewa za ta halarci wasannin na Olympics. Koriya ta Arewa dai ta kaura cewa wasannin na Olympics da aka yi 1988 a makwabciyarta wato Koriya ta Kudu. Za a yi wasannin ne na bana daga ranar 9 zuwa 25 ga watan gobe a birnin Pyeongchang a Koriya ta Kudu. A halin da ake ciki kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya gaya wani taron ministocin harkokin kasashen waje na kasashe aƙalla 20 da suke taro a Canada cewa fasinjojin wani jirgin sama daga birnin San Francisco na Amurka zuwa Hong Kong sun ga makami mai linzami mai ratsa nahiyoyi da Koriya ta Arewan ta harba cikin watan Nuwamba. Sakataren wadda yake magana a taron a jiya Talata, wadda aka shirya da nufin haɗa kai domin ƙara tunkarar Koriya ta Arewa, ya ce wannan ya nuna irin gangancin gwamnatin Kim Jong-un. kamar yadda hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta Amurka ta bayyana akwai rata da ta kai kilomita 500 daga inda makamin ya dira da kuma akwai wasu jiragen fasinja kamar guda 9 a yankin wanda hakan yana da matukar hadarin gaske sai dai sakataren na Amurka bai bayyana wani kamfanin jirgin sama na fasinja ne ya hangi makamin ba to labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC A Myanmar yan sandan kasar sun harbe sai kashe akalla mutane 7 a jihar Rakhine mai fama da rigingimu. Jami'ai suka ce akalla mutane 4000 ne suka zagaye wani ginin gwamnati a daren jiya Talata a garin Marakyu, jim kadan bayan an kammala wani bikin tunawa da kawo ƙarshen wata masarautar gargajiya da ake yi a duk shekara wacce ta shuɗe fiye da shekaru 200 da suka wuce. Ting Mongsue wadda shine gwamnan yankin ya ce yan sanda sun yi kokarin su tarwatsa mutanen ta wajen harba albaru sai na roba a iska amma da mutanen suka kibin umarnin kuma suka fara kaiwa jami'an tsaro hari jami'an tsaro suka bude wuta da harsasai na kwarai kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci a kafa kwamitin bincike mai zaman kansa da zai duba yadda lamarin ya kai ga amfani da albaru sai na kwarai Kungiyar ta ce ya kamata a horar da jami'an yan sanda na kasar wajen sanin hanyoyin shawo kan al'umma ba tare da sun yi amfani da makamai ba. A kasar Spain ko Andalusia a karon farko tun bayan da gwamnatin tsakiya ta rusa gwamnatin yankin Catalonia, majalisar dokoki na yankin za ta zauna bayan da zaben da ya biyo bayan matakin sakamakon yunkurin ballewar da yankin ya ayyana ta wajen kaddamar da kuri'ar raba gardama. Jam'iyyu masu ra'ayin ballewa suna da yar rinjaye a sabuwar majalisar dokokin yankin amma wajibi ne wakilan majalisar su kafa gwamnati sannan su zabi shugabannin su gabanin zaman na yau
To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Kamar da kuka ji a farkon shirin tuni gwamnonin a arewacin Najeriya sun fara nuna goyon bayan su ga shugaba Muhammadu Buhari ya sake tsayawa takara a zaben shekarar 2019 a yayin da wasu kuma suke ganin ba haka za a yi ba ga Nasir Adam Elhikaya dauke da cikakken rahoto kan batun
Daidai lokacin da dama daga gwamnonin APC mai mulki a Najeriya musamman ma daga jihohin Arewa ke mika wa shugaba Buhari tikitin takarar 2019 in Allah ya kai mu. Sauran jam'iyyu ma na ci gaba da shirin tinkarar babban zaben. A cewar gwamna Nasiru Ɗan Rufa'i lokaci bai yi ba da shugaban zai ayyana takara. Amma tuni shi suke marawa baya.
Shi shugaban ƙasa ya ce abinda aka zabe shi shine ya ma mutanen Najeriya aiki har zuwa 2019 abinda ya sa gaba kenan. Lokacin da zai fito ya ce ko zai takarar zabe ko ba zai yi ba bai zo ba. Abinda ya sa gaba gyaran Najeriya waɗanda wasu waɗanda yanzu suna neman shugabacin su suka bata kuma mun san su ni a karantawa na da nayi wannan zamanin Buhari ne babu wani dan arewa da zai tashi a siyasance yafi karfin Buhari sai ran da Buhari ya ce ya daina siyasa saboda haka wannan zamani na Buhari ne kada ma ka fito ka nema
wani matashin dan siyasa daga Adamawa Adamu Garba ya ce baya tare da ra'ayin gwamnonin kuma yana shirin makalo balantar waɗanda ya ambata da tsoffin yan siyasa dan zai tsaya takarar Adamu Garba mai shekaru 35 duniya yanzu ya ce Buhari yana da amana amma bai dau hanyar gyara Najeriya ba haka ma masu shekaru irin nasa basirar gyara ta wuce musu
dokan duniya ta canja a lokacin da aka kirkiro da majalisar dinkin duniya a shekarar 1945 akwai abin da ake kira security defined world order dokan duniya da ta ake gudanar da ita ta harkan tsaro but amma yanzu abun ya canja gaba daya zama supply chain world order that means dokan duniya da ake gudanar da ita ta harkan kasuwanci so duk mutumin da yake shugabantan kasa idan ba yana da tunani sosai akan yanda ake tafiyar da kasuwanci tsakanin kasashe ba babu yanda za a iya kawo wa kasa ci gaba kuma yanda ake tafiyar da kasan nan yanzu yanda kaga talauci yayyawa yunwa yayyawa rashin lafiya yayyawa kashe-kashe yayyawa ba wai rashin niyya ne daga shugabancin ba rashin fahimtar yanda za a yi ne amma idan ka dauki wanda shi tsaro shine a gaban sa babu abin da zai rika tunani kawai yawanci sai yanda za a yi tsare kasa a rufe boda a jawo wannan wannan su suke kawo talauci a kasa kuma duniya yanzu ta canja gaba daya idan ba ka bude kasan ka makasuwanci ba kuma ka samu inda suka fahimci harkan gudanar da wannan al'amuran to za a rika samun matsala
baba shehuri karamin ministan ayyuka ne da bashi da shayin sake nasarar Buhari a zaben
wannan mutum ne da yazo bai da niyan sata bai da niyan ya zalunci talaka abinda kasan nan yake ne abinda ya mai da kasan nan baya zalunci ne da cuta da ake wa talaka ba dare ba rana da saboda haka magana wani ya ce zai abin nan zai kawo yazo a fita fili a ji ai zaben talakawa za su yi canji su yi amma ba ka zauna a cikin palon ka ko kuma office naka kana magana abin nan Najeriya ba.
Rahotanni na bayan fage na nuna wasu jigajigan siyasa a Najeriya na shirin rore kansu daga APC da PDP don takara a sabuwar jam'iyya. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla Nasiru al-Hikaya a Niger kuwa wasu matasa ne suka fara gudanar da kamfe don jan hankalin duniya da ta yi kokarin ganin an ceto wasu mata da yara da yan kungiyar Boko Haram suka kama kwanaki 200 da suka gabata. Ga tattaunawar da Sulaimanu Barmaye da yan kungiyar.
Kuna tune 26 ga watan September su da kansu yan Boko Haram kin sun sako mutane biyu a cikin mutane 39 kenan. Yau wajen mutum 37 ne yake ga hannunsu zuwa ga yau babu wanda yake da labarinsu. Yan matan Chibok a Nigeria da aka gama su yan Boko Haram da kansu sun yi ma video wanda a duniya kowa ya gani ya tabbata ya shaida da cewa wannan mutane suna da rai. Amma ga na Niger har zuwa yau ba su taba yin wani video ba su ci godo muna ma da cewa suna da rai wayannan mutane ba mu san ba ma an kashe su to wannan duka abun yana damun mu kurai shi yasa muka fara wani campaign kinmu da muke cewa Jesuin Galewa. Alhamdulillah muna ta yi wallasa zuwa ga Facebook zuwa ga Twitter muna cira ga duka manyan mutanen duniya duka shugabannin mu campaign Bring Back Our Girls ini shi ne muke so kuma in muna magana ɗan uwan wayannan mutanen su ce a lalle ashe ba mance da mu ba.
Kana nufin har yanzu gwamnatin Niger ba ta yi muku bayani akan halin da su waɗannan mata da yara suke ciki ba?
Cikin jawabin shi na sallah August tura utkena shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu ya taba yin magana so guda rannan ya huto ya ce ina cira ga sojojin Niger da su doka matakai dan su je su maido wayannan matan da yara. To bancin shi dai bam sake jin wani magana ba.
To yanzu me kuke jira daga jama'a kenan?
Muna cira ga kowa wanda dai matasa wanda suke sama Facebook da Twitter wannan mun muna cira ga kowa ya sa saman page kin shi yau kwana 200 ne tana ya kace a maido muna matan mu ina suka kwana suna da rai dama menene gurin mu da muke wannan zancen mu yi shi ne dan duniya duka ya san da cewa ba a Najeriya kadai bane yan Boko Haram duka isa ta mata da yara kenan a Niger ma bancin kashe-kashen da suka yi gashi na yau wajen mutum 30 wajen kwana 200
manyan kasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta taimaka aje a sulhunta kar yan matan su di mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta.
To Sulaimanu Mumin Barma kenan daga Niger. Allah kyauta. Sai kuma mu koma Najeriya inda wasu mafarauta suka yi wasu mayakan Boko Haram kwantan bauna. Ga rahoton Ibrahim Abdul Aziz.
Yanzu haka ana yawan samun harin sarika noki da ake mazargin mayakan Boko Haram ne ke kaiwa a wasu yankuna da aka kwato a yankin Madagari da Micika cikin kwanakin nan. Lambarin da ke kata da hankulan al'ummomin da su koma. Na baba wannan mako shine harin da aka kai a garin Falam dake karamar hukumar Madagali inda ko aka samu asarar rayuka. Ko da yake daga bisani ɗan sa kai na maharba sun samu nasarar yin kwantan bauna inda masu kashe wasu daga cikin mayakan na Boko Haram kamar yadda wannan dan yankin ke cewa.
Ana zama kaddarka. Da mu kwantan bauna a gabatan ta yaran da yake kira
to sai dai kuma akasari wata matsalar ma da jama'an yankin ke kokawa ita ce ta rashin kai musu dauke cikin gaggawa daga jami'an tsaro
domin gaskiya ba su zuwa inda abu ya faru sai dai kawai inda suke zama na kawai shi suke tsaro ba su tsaro mutane in an zancin kare su za su huta da su amma ba su zuwa duk abu ya faru ba zai cikin ta kaya ba za su je ba.
Wasu wurare aka tadda akwai yan sa kai na maharba da yan banga ku ba kwale su ne ko kuma ba ku dauke su bane
dan banga akwai su a wajen mu sosai wanda suka iya ai ba su samu goyon baya daga wajen gwamnati ba ne goyon baya din ba su da kaman arsashin ba za a iya saya musu a basu ba.
To wai ko me jami'an tsaro ke cewa game da wannan zargi na nokewa? SP Utman Abubakar kakakin rundunar yan sandan jihar Adamawa ya ce fa ba ma haka zancen yake ba inda ma ya danganta matsalar da rashin isassun jami'ai da ka iya kaiwa ga irin waɗannan wurare.
a wannan wajen da yake yanzu komai ya fara koma kamar da aka saba kuma an samu surutan rayuwa guda uku sojoji da ƴan sanda sun ga sun cigaba da aiki da fatuwa a wannan wajajen domin a zaba zan ke sake aukuwa ba.
So tari akan kai hari ne a lokacin da akwai sojoji da ƴan sandan kuma al'umman ƙauyuka suna kukan kan cewa ba a kai musu ɗauki da wuri.
To Abdulaziz kamar yadda ka san yanayin girman wajen da kuma yanayin ƙananan ƙauyukan da suka baje a wannan wajajen lokacin da ake zuwa faso ko kuma yanayin girman wajen ba zai sosai ake kowane lokaci kuna nan a wannan wajen ba wani lokaci saboda karancin ma'aikata kuma da yawan faɗin waje ba za ka ga an kasance a ko'ina kowane lunga kuma a lokacin da ake yarin nan ba. Da sa ka ga muna kiran jama'a da mu da su suka mu zama wani da muka iya sa ido su da ko da su da gani abin da bai dace ba ko kuma irin mutane ba su fahimce su ba sai su kokari su sarar.
Mista Adamu Kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar wannan yankin da ake yawaitar kai harin yace su fa bukatar su ma shine shugaba Buhari ya ziyarce su domin ganewa idanuwan su halin da ake ciki.
Muna cikin bakin ciki quite alright domin ya kai kwanaki 10 yau ba mu taba yi kwana biyu ba mu samu hari daga insurgents nan ba kuma yana faruwa kauye bisa kauye daya kamar ajare Allah wannan abun ya zama abun damuwa sosai gare mu. Ishin da muke so mu raise shine ba magani wannan abun illa shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya zoma daga inda kanshi ya ga abin da yake faruwa da idonsa. Ana kashe-kashe ko ina a Najeriya mun ga musani kuma muna bakin ciki a zaman mu yan Najeriya amma duk inda ake kashe-kashe nan ban ga inda aka kashe dan adam wanda ya kai number na Madagali ba domin muna sane a bomb daya ma mun rasa rayuka wajen kusa 80 zuwa 100 kwanakin can a cikin kasar Madagali kuma banda haka din kowane wayawan gari ana samu rai 2-3-4 ana kakashewa.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kyauta har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 10:17. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka shigo nan Amurka domin neman abin zaman gari idan dai masu saurare na biye da mu muna tattaunawa ne da injiniya Babajide Samuel Timothy wannan asalin Najeriya mazaunin jihar Maryland kuma mun tsaya ne inda injiniya ya ce muna ya shigo nan ƙasar ta Amurka sati 2 zuwa 3 ya samu aikin kanikanci yana cikin wannan bayani ne sai lokaci ya muna dan kullun yau anan zamu ci gaba. Yau injiniya kace satin ka uku da shigowa ka samu aiki na babban mota koko karama domin kace ka kware ne a harkan babban mota
na samu aiki mekaniki din amma bin samu a babban mota ba tukunna na kasan abu nasu anan the certification ne na samu a wajen karimin mota ne babban mota din na samu nayi kaman shekara guda na koma na gane ilimin aiki din a America inda yake sai sun koya tukunna domin inda ana aikin America to somebody kayan aiki shirye-shirye da wanda suna da shi a nan ba mu da shi a gida da opportunity na da na ordinary person kamar ni zan ya samu kayakin nan ba wai sai na tara kudi ba babba.
Abin da babu shi a gida kenan.
Abin da babu shi a gida kenan.
To yanzu karkashin wani jide yake aiki koko dai jide ya bude na shi wurin aikin ne?
Ina partner da wani ne. Yanzu
kana haɗin gwiwa?
Haɗin gwiwa na yi da wani a nan yanzu da nake yi.
Kana tunanin kai ma wata rana ko an jima ka buɗe naka kai kaɗai kenan koko kana ganin a haɗin gwiwa ɗin ya yi?
Ina tunanin wata rana zan buɗe nawa kuma ina tunanin inda zan buɗe inda zan koma gida domin abun biyu ne na rike ina buɗe shi a nan a wadandu abun wanda mutanen mu a gida da ya tsamu su sani akan aikin nan ko zai taimake su ne in za su je China ne in za su je Holland ne in za su je any part of the world so they will not be left over ina tuna ina biketa ina bude nawa nan zan bude a gida ma kuma shine that is my plan because yeah. I'm not
ba wai ka zo ka zauna nan bane
ba wai na zo in zauna ba haka nan akwai yara nan akwai mata nan amma ina da tunanin gida ya kama ni a duciya gaskiya domin in za mu yi irin wannan abu a US amma mutane mu a gida ba su san abin da is going ba su san abin da yana tabiya ba ba idan so
to jire wani abu shine a nan America za ga yawancin motocinsu masu kyau ana samun aiki sosai kamar yadda za ka je shagon baka nake ka ga motoci da yawa an aje su domin gyara na ana samun irin haka na motoci da yawa ana gyaran su saboda nan kudin gyara sai ka gummace ma gumma ka je kila ka sai wata mota ko kuma gumma ka sai wani sabon abu
ana samun gyaran domin ka san America shani mutane shani aiki uku ne shani rayuwar mutane uku ne inda aka kasar cewa America za ce upper middle me aka ce musu
mutane tsakiya da masu arziki da kuma wanda suke can kasa
wanda suke can kasa sune an sani mutane wanda suna jaran domin da za su duba in zan siya wani mota me zai kama mu in zan gyara nawa shine yasa ana samu aikin ana samu anan shago na yanzu aikin da nake da shi ma yana da yawa ana samu aiki inda na aiki ne domin wadansu sun so su yi gyara da su siya wani ko su je su karba a loan na mota
to jire wani abu da ake cewa to misali kaga gida in aka ce akai gyara wurin baka nake abinda za a gyara maka sai ka so sabon abu a ce 2000 amma in ka je sa shi in a gida ne sai ka ba da 500 ko 1000 amma nan sai ga aka si ne in ka so abin 200 sa shi sai ga an ce maka ka biya 300 ko 4
domin nan gurin shine maganan da nake a batun maganan gida da gwamnati namu su zaka ga mutane mun ma sun zo daga gayan gida suna lura da aikin kanikanci a nan America kamar na gida ne kamar mutane that they are not relevant in the society
ba su da wani tasiri ko muhimmanci
muna cewa inda ana yi a nan ina so in kashi gida domin a graduate at home wanda ya yi magaranta ya samu BS a gida zai iya tankutowa cewa a zan yi aure da wannan mechanical din yanda aiki kallo aiki din a gida ba inda aiki din yake ba aiki din kamar mutane kamar mutum na aikin doctor ne daidai aikin mechanical kenan kamar mutum na aikin doctor kaga inda aka yi aka bayana aikin mechanical a America in ka je Lincoln Tech you are equal to BS in Nigeria am bayana aikin nan ba wai domin su san amfani aikin hannu ne ba wai kamar gida da kowa yanzu ina gudun boko ne ina son samu PhD ina son samu wannan so an zo an bayana an cire daraja akan aikin hannu
engineer ka ce an cire martaba aikin hannu a gida to dakata a shiri na gaba ka kara mun haske masu are yau ma kamar kullun lokaci ya mun dan kullun a tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na karshe yanzu a madadin bakon namu engineer Samuel Babajire Timothy da Julie Gresham da ta da sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
riga da busa shi ta ke riga in ji fulani riga babu busa shi riga babu busa shi dajin Allah lale nare na kiba Muhammadu inni shi ta kasawa nare na kiba Muhammadu inni shi ta kasawa kai bari in rami kai sani bari
yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da magaji Alasaka tashar Magarya Kumo da Hussaini Dango ta Karasuwa jihar Yobe. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Harin da ƴan Boko Haram suka kaddamar a ƙaramar hukumar Madagali dake jihar Borno abun jimami ne kwarai. Don haka muna fatan Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu. Assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku ba mu dama mu yi kira gwamnatin jihar Benue da ya kamata ya amince da kudirin gwamnatin tarayya na samar wa makiyaya gurin kiwo domin kawo ƙarshen rikicin da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya a jihar. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Tanimu Inuwa Zangon Buji jihar Jigawa. Sai sakon Shehu Adamu Rijau yace hakika muna matukar godiya ga duk wanda ya sa hannu wajen ganin gwamnatin tarayya ta bada zuzzurutun kudi har naira miliyan 400. Domin fara aikin gyara hanyar kwantagoro zuwa Rijau. Muna fata idan aka fara aikin za a yi shi ba tare da kama hannun yaro ba. Domin dai lalacewar da hanyar ta yi ya dade yana ci mana tuwo a ƙwarya. Assalamu alaikum VOA. Tura jami'an tsaron ƴan sandan Najeriya da shugaba Buhari yayi abin ayaba masa ne. Da fatan za su yi aikin su yadda ya kamata. Daga Alhaji Salisu Malli Zangon Daura mazaunin Saudiya da Sufiyani Gumar Zangon Daura. Zanga-zangar da kungiyoyin fararen hular jihar mu ta da magaran suka gudanar a ranar Lahadin da ta gabata. Don yin tur da Allah gode da kasafin kudin shekarar 2018. Mu dai talakawa muna goyen bayan su. Fatan mu dai gwamnati za ta saurari koken nasu don gyarawa. Sako daga Babaye Gambo da Magaram Niger. Sai sakon Abdullahi Muhammad Meyama da Yusuf Muhammad Meyama da Haddabi mai computer Meyama. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira gwamnatin jihar Kebbi Sanata Atiku Abubakar Bagudu da yayi wa Allah ya kammala gina mana makarantar kwana da aka fara a garin Meyama shekara 4 da suka wuce. Gaskiya bai kamata a ce babban gari irin wannan bai da makarantar kwana ba. Allah ya sa kiran mu ya kai kunnuwan da muka yi domin su.
To kafin mu karkare ga Sahab Imam da takaitaccen labarai.
Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ce za ta dauki mataki na basafan ba kamar yadda Attorney General kuma ministan Shari'an kasar Jeff Sessions ya fada na neman kotun kolin Amurka ta yi watsi da hukuncin da wata kotun kasa a jihar California ta zarta na hana gwamnatin tarayya daina aiki da shirin kare waɗansu da aka kawo su nan Amurka tun suna yara daga mai da su kasashen su. Gwamnatin Trump ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta shigar da bayanai gaban kotun kolin domin ta sake duba hukuncin da aka yanke a jihar California. Matakin ba safai ake haka ba domin gwamnatin ta dauki matakin ne gabanni a gama sauraron daukar kara da hali yanzu yake gudana a gaban kotun daukar kara da ke birnin San Francisco. Kasashen Koriya ta Kudu da ta Arewa sun yanke shawara za su kafa kungiyar wasan kwallon gora ta mata ta haɗin gwiwa da za su kara a wasannin Olympics kuma za su yi maci a bikin bude wasannin karkashin tuta ɗaya kamar yadda kasashen biyu suka yi bayani a yau Laraba. Wannan shawara da kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Kudu ya kira ci gaba tsakanin kasashen biyu wadda ba a taɓa ganin irinsa ba ya biyo bayan shawarar da Koriya ta Kudu ta yanke a makon jiya cewa kasashen biyu su kafa kungiyar haɗin gwiwa sakamakon tayin da Koriya ta Arewa ta yi cewa za ta halarci wasannin na Olympics. A halin da ake ci kuma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya gaya wa wani taron ministocin harkokin kasashen waje akalla 20 da suke taruwa birnin a kasar Canada cewa fasinjojin wani jirgin sama daga birnin San Francisco zuwa Hong Kong sun ga makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta harba.
To masu sauraron mu anan kuma za mu da sa'a sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sahabu Imam da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta bada umarni da engineer mu na yau Mr. Skips. Nazar Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.